abin da yake tsare mana sharri imani. Shi yasa karancin imani ke sa mutum ya zama masharraci. Allah ka tsare mu. Manzo Allah ya ce ka tsare kanka daga sharri, wato ka tsare sharrinka, kada ka cutar da mutane. Wannan ma sadaqatu, sadaka ce kake bayarwa ma kanka. Ku duba wani hadisi wanda ke cikin littafin Bukhari da Muslim. Manzon Allah ya ce ya tafi aljanna, da ya je aljanna sai ya ga wani mutum ba inda baya shiga, ya shiga nan ya fita, ya shiga nan ya taqallabu fil janna. Sai ya ce mu mala'ika Jibril, shin wannan mutum me yayi ne ya samu irin wannan dama na shiga kowane lungu na aljanna? Sai mala'ika ya ce masa, ai wannan mutum yana tafiya ne akan hanya, sai ya ga wata bishiya reshenta ya sauko, duk wanda zai wuce sai ya bugi kanshi. Mutumin da ya zo ya ga haka sai ya koma gida ya dauko gatari sai ya sare reshen. Mutane suna wucewa kuma shikenan, ba abin da ke cutar da su. Fa shakara Allahu lahu, sai Allah ya ce masa na gode, kuma ya shigar da shi aljanna. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha fa ulaika kana sa'yuhum. Duk mutumin da ya nufi lahira da aikin sa, kuma yayi aiki na lahira din, to wannan mutumin babu ko shakka aikin sa Allah madaukakin sarki zai yi godiya akai, kuma ya shigar da shi aljanna. To ga ƙarshen magana, ka duba littafin Muslim hadisi na 6000 ko littafin Abu Dawud mujalladi na 2 da Irwaul Galil hadisi na 143. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yujzi'u an zalika kullihi, idan kana so sadaka 360 din nan ka yi su cikin sauki. Manzon Allah ya ce raka'a ta ne yarka'u ma min al-duha, idan mutum ya yi raka'a biyu na walha shikenan an dauke ma falalanta na biyu kenan. To ba mu je ma na uku ba, kuma lokaci yayi. Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da muka yi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة مرجوها إلى النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ما بعد فيا أيها المسلمين نوانا ببن مجلسي من البركة مجلس أهل السنة نا أنقوار قوارو وشي كلمر حكومة كلمر حكومة نصراوة jihar Kano, jihar Musulunci, jamhuriyar Najeriya, sauran yan uwa musulmi waɗanda muka zo daga wurare daban-daban na nesa da na kusa. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islamiyya mubaraka ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To malamai sai riga sun yi wa'azi, kuma lokaci ya riga ya tafi, musamman da yake akwai waɗanda suka taho daga anguwanni na nesa. To amma da yake an gabatar da ni kuma a jiha ce ta musulunci, jihar da ake ƙoƙarin gudanar da shari'ar Allah a bayan ƙasa gwargwadon yadda Allah ya so, to ba za mu rasa abin da za mu jawo hankalin junanmu da shi a taƙaice ba. Don haka abin da nake so in nuna mana, ƴan uwa musulmi, ana batun shari'a shari'a, kowa kuma da yanda ya ɗau shari'an, domin wani da an ce za a ƙaddamar da shari'a sai ya ce yawwa yanzu za a kori arna, shi kuma yanda ya fahimci shari'ar kenan. Wani kuma ya ce yawwa za a kori karuwai, wani ya ce to shi kenan makaɗa da mawaƙa za a kore su, kowa da yanda ya fahimci shari'a. To menene haƙiƙanin shari'a? Haƙiƙanin shari'a abubuwa guda huɗu ne. Haƙiƙanin shari'a fara'idun, hududun, amrun wa nahayun. Wannan shine haƙiƙanin shari'a, abubuwan da suke farillai da iyakoki da Allah ya sanya da kuma yi ko bari. Don haka malamai suke ce Islam is a complete way of life, musulunci tsarin rayuwa ne gaba ɗaya, kuma ma'anan musuluncin nan da suke bayarwa shine ma'anan shari'a. Izzudan Abdussalam yana cewa ash-shari'atu huwa ma waza Allahu li'ibadihi min al-ahkam, ko kuma min ad-din, sai yace ay min al-ahkam al-mukhtalifa. Yace abinda ake nufi da shari'a shine abinda Allah ya dora wa bayin shi na addini, ma'ana na hukunce-hukunce daban-daban. Saboda haka sallah shari'a ce, azumi shari'a ne, zakka shari'a ne, yanda za ku taru ku ɗaura aure shari'a ne, yanda za ka zauna da ‘ya’yanka shari'a ne, yanda za ka taru wannan da muka yi shari'a ce in mun yi ta yanda Allah ya ce. Saboda haka karka dinga ɗauka cewa ai domin yanzu abin da yake ɓata mana lokaci, muke wahalar da kanmu, kullum ba ma cire gungumen da yake idonmu sai mu je muna hangen ɗan hakkin da yake idon wani. Mun iya buɗe baki mu la'anci gwamna, mu la'anci kwamishinan 'yan sanda, mu la'anci waye, kai kuma baka gyara kanka ba. Wanda yake shari'a kuwa ka gyara kanka shine shari'a. Abinda muke hangen hukuma ta yi wani abu ne daban, kaɗan ne daga cikin shari'a. Shari'a kashi 97 ko kashi 99 har ma da rabi yana hannun al'umma ne, rabin kashin ne yake hannun hukuma. Idan muka bi shari'a, yaushe alƙali zai gan mu balle yanke mana hukuncin mun yi sata? Idan muka bi shari'a, yaushe alƙali zai gan mu balle yanke mana hukuncin mun yi zina? Idan muka bi shari'a, yaushe alƙali zai gan mu balle yanke mana hukuncin mun sha giya? To wannan fa shine aikin hukuma din. Ko kuma ka ci iyakan dan uwanka? Kasan cin iyakan ma iri-iri, hatta mata a cikin gida ke ga murhun ƴar uwarki, ga murhunki, ga na kishiyanki, ki ɗau wannan dutsen ki ɗan faɗaɗa naki ki matsanata, kin gayyara manaral ard. Da Allah ko ya ce Allah ya tsinewa man gayyara manaral ard, Allah ya tsine wanda ya canje iyakan ƙasa. Kuma iyagun da kika ce na murhun ƴar uwanki ne, ko wurin ajiye randa kika matsa da na ƴar uwanki ka, dan dai kiga kin ci iyaka, sai an ciccibo daga ƙasan 7 ranar tashin kiyama kin yi dakon shi. To balle kuma wannan zai je danna katan fegi na talaka, wasu har makabarta suke zuwa su yi cuwa-cuwa don su yi gini. Kaga wannan shari'a ci sai sun danna shari'a. Akwai hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wanda wannan hadisi ya fasara mana ma'anan shari'a. Duk da cewa lokaci ya kure, yana da kyau darasin mu da zamu yi ya gudana kawai akan wannan hadisi. Wannan hadisi ne ingantacce, idan muka samu littafin Darul Qutni shi juz'i na hudu shafi na 183 ko kuma littafin Imam Tabarani wato Al-Kabir, kun san shi Tabarani yana da littattafai uku, akwai Kabir, akwai Sagir, akwai kuma Awsat. To a cikin Kabir din juz'i na 22 shafi na 221 kuma wannan hadisi shine hadisi na 589, ko kuma sunan na Imam Baihaqi juz'i na 10 shafi na 112. Abu Nu'aym ma ya ruwaito hadisin a cikin Hilyatul Awliya juz'i na 9 shafi na 117. Haka nan kuma Imam Al-Hakim ya ruwaito a cikin Mustadrak kuma ya inganta hadisin, wato hadisi ne ingantacce. Idan muka samu Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim juz'i na 4 shafi na 115, in ka samu Arba'unan Nawawi shine hadisi na 30. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an jiwo wannan hadisi na annabi ne daga bakin Abu Sa'labat al-Husayni. Abu Sa'labat al-Husayni yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa inna Allah farada al-fara'ida, sai yace fala tadayyuha. Allah ya farlanta farillai, to kada ku laƙantar da wannan farilla. Kaji shari'a ta farko, akwai kowane ɗayan mu anan akwai abin da ya zama dole akan shi ya aikata. Ko Malam Abdulrahman a cikin littafin Shi'adari, Allah ya saka mishi da alkhairi, me yace? Awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi, sai yace tasihu imani, sai me? Summa ma'rifatu ma yaslihu bihi faradu ainihi. Ma yaslihu bihi faradu ainihi, abin da ya zama dole da farko akan duk wani wanda Allah ya dora mishi shari'a shine musulmi wanda yake baligi kuma mai hankali, to farkon dole akan shi shine ya inganta imanin shi. San cewa Allah ya halicce shi, Allah kuma ya halicce shi da manufa. Allah bai halicce shi dan ya zo duniya kawai ya sheki ayan shi ya ci bulus ya koma ba. Bayan ya inganta imanin shi, ya san cewa yana da wata Allah yana da manufa akan shi, to sannan kuma sai ya nemi sanin abin da zai kyautata dolan shi na ainihi wanda yake kan shi. Abin da wani baya dauke wani, da baya dauke wa uba farillan ainihi, uba baya dauke wa da, mata ba ta dauke wa miji, kowa sai yayi. Shine ma ka misali yace ka akami salati wa taharati wa siya, kamar hukunce hukuncen sallah, hukunce hukuncen tsarki, hukunce hukuncen azumi. Wa'annan shari'a ne kuma farilla ta ainihi akan kowa, yana kan gwamna, yana kan special advisor, yana kan commissioner, yana kan shugaban kasa, yana kan minister. In kai ka tsira, in ka ki kuma akwai kiranan kindillanci. Saboda haka manzon Allah yace inna Allah farada al-fara'ida fala tudayyuha, sai yace wa hadda hududan. Sannan Allah ya sa gate, duk inda kake tafiya akwai gate din da Allah ya sa a gabanka. Sai ya ce fala ta ataduha, kar ka ketare gate din da Allah ya sa maka. Kana ketarewa ka shiga gona Allah, in ka shiga gona Allah ko gonan mai girma mai martaba sarkin Kano, wanda muna fatan Allah ya bashi lafiya, da shi da wamban Kano Allah ya ba su lafiya, kuma Allah ya sa wannan abin da ya faru da su ya zama kafara a gare su. To ko shi ka shiga gonan shi kai barna, ba za ka kare lafiya ba. Wa hadda hududan fala ta'taduha, sannan wa harrama ashiya, Allah ya haramta waɗansu abubuwa. Yace waɗannan abubuwa haram ne. Haram din ne yana iya zama wurin abinci, yana iya zama wurin abin sha, yana iya zama cikin wani aiki da zaka aikata. To ko na wani nau'i ne? Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace fala tantahikuha, kada ku je ku dan fara ku aikata wayannan abubuwa da Allah ya haramta. To saboda rahama ta musulunci kuma Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da Allah rahama kare ya fishi, Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله يجزيك وما أرسلناك بما أيكوك يا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم إلا رحمة للعالمين. تدي توسعيني جهلت. كونك عالمين دوغنا بندبا الله بعالمني. duk wata alama da take nuna cewa akwai wanda ya ajiye ta ko akwai wanda ya halicce ta ko akwai wanda ya kawo ta gunda take, duk wani abu da ba Allah ba shine ala. To Allah ya ce, ya Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam, ba mu aiko ka ba sai tausayi ne ga halittu baki daya. Saboda haka musulunci bai yadda dan alade haramun ne ka je ka kashe shi haka kawai, bai ci maka ba, bai sha maka ba. Cin ci ne aka ce maka karkaci, amma ba a ce kuma ka kashe shi ba, ba a ce ka cutar da shi ba, ba a ce ka zalunce shi ba. In ka zalunce shi sai Allah ya fitar miki da haƙƙin shi duk da zamowan shi alade. Wannan ka'ida ne na musulunci, wa ma arsalnaka illa rahmatan. To saboda rahman sai manzon Allah ya ce wasakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin, sai ya ce fala tafasu an. Manzon Allah ya ce Allah ya shiru akan waɗansu abubuwa, Allah bai ce ku yi ba, Allah bai ce kar ku yi ba, Allah bai ce halal ne ba, Allah bai ce haram ne ba. To kai kuma kar ka je da kadibiri dinka da kwakwa dinka ka ce sai ka bincika. To yanzu tuwon masaran nan da muke ci wai a ina yake cikin alkur'ani ne? Ba ka sa hukan ka aiki ko kuwa? Saboda haka ka'ida ta shari'ar musulunci abu ne mai sauki, abu ne mai sauki a musulunci. Ba a dora maka kullum, in kana so shari'ar musulunci ta zo maka da sauki, duk abin da kaga an yi ko duk abin da kake so ka yi, in kana so ka san me hukuncin shi, to kar ka je kana binciken ina aka ce a yi tukun, fara duba ina aka ce kar a yi. Shikenan asali cikin kowane abu kawai halal ne, sai dai in shari'a ta zo da hana wannan abin ko shari'a ta zo da haramta wannan. Saboda haka kullum in kace kowane abu sai ka samu abin gunda aka ce a yi, to ka walar da kanka. A ina aka ce kar a yi, shikenan babu. To shikenan kuma research ya gaya naka, ya rage naka, antum a'lamu bi umuri dunyakum, duk abin da baka samu gunda aka ce kar a yi ba, kuma baka samu inda aka ce ayi ban, ka samu inda aka ce ayi, to shari'a za ta karantar da kai yanda aka ce ayi. In ko ba gunda aka ce ayi, ba gunda aka ce kar ayi, to sai kuma research ɗinka ka sanya a mizanin shari'a, kaga ta ina ya dace da shari'a, ta ina ne bai dace da shari'a ba. Saboda haka in ka duba cikin shari'ar musulunci, abubuwan da suke haram daman shine kaɗan. Don haka a cikin Alkur'ani in kana bin surori ɗaya-ɗaya daki-daki, za ka ga Allah yana ambaton haram ƙarara. To amma halal gunda ya ambace su kaɗan ne, domin su suka fi yawa, ko ba in ka ware haram ɗin to sauran duk halal ne. Ba dun dare ya yi ba, akwai waɗansu ayoyi guda uku a cikin Alkur'ani mai girma, suratul an'am, ko da mu masara ba za a karanta. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم.
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
Kun ga waɗannan ayoyi ne guda uku cikin suratul an'am, kuma daga aya ta 151 zuwa ta 153. Idan ka bi waɗannan ayoyi guda uku, zaka samu abubuwa ne ɗaya-ɗaya guda goma da Allah ya hana. Har ma Abdullahi ɗan Mas'ud yana ce, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam allati alaiha khatamahu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'ala. Dare yayi, kuma mutane ba daidai bane a kuntatawa jama'a, mutane akwai waɗanda suka zo daga nesa, kuma wannan majalisi ce ta Ahlus Sunna, kullun karatu ake, in ba dun musulunci ne ba ma. Gunda aka ce Sheikh Abdullahi Saleh Pakistan yana zama yana karantarwa kusa a kowane sati yana nan, in ba dun musulunci yana da fadi ba, da me zamu zo mu ce ana? Saboda haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السلام عليكم
kuma na jin da addu'a Allah tabaraka wataala zai yi malam Abdullahi Saleh Pakistan lafiya akwai bayani guda biyu kafin malam ya amsa tambayoyi na farko shine dangane da wa'azozi da aka shirya za a yi a wannan jiha wanda ita wannan kungiya ta jama'a za ta zo kamar sunna ta kasar shiya kamar da malam ya bayani malam Al-Hassan Dawano kenan malam Al-Hassan Ibrahim Dawano ne ya gabata cewa to wane malamu na kasa akalla wajen su 10 wani abu za su zo ke waya wasu daga cikin karanin hukumominmu an jihar Kano domin su kara fadakar da mutane dangane da abin da shafi sha'anin addinin musulunci kuma har ma ana jin za a tattauna da wasu yan kananan hukumomin shugabannin su da suka zuro da nan majalisar malamai na karanin hukumi dan dai a samu tafiya ta daidaita a daidaita saude sannan bayan an yi wannan za a yi wa'azoji guda biyu bayan karshen wannan tattauna da za a yi dai za a yi shi ne a majalisin Zamfara da yake a Fage sai kuma za a yi shi ne a masallacin Juma'a na Abu Ayyub Al-Ansari wanda yake dan kasa kuriyar lemu wannan shine sannan akwai wani fadakarwa ta musamman shine cewar akwai yan uwanmu ahlus sunna wal jamaa wato wanda suke tare da wannan kungiya suna da masallaci nasu na Juma'a da suka yi ta kokari wajen samar da masallacin Juma'a a wannan gari na wato shi Dungurawa kuma dukkan hanyoyin da za a bi domin a gina wannan masallaci musamman hanyoyi wanda yake ita hukuma musamman ta jiha da kuma ta gidan mai martaba sarki suka tsara an bi waɗannan hanyoyi to bayan ƙarshe wannan masallaci ya riga ya kammala sai aka samu shedanin mutane suka fara zuga wasu mutane cewa kada su yarda ke su ne za su malimin su ne za su maka za amma duk da haka dai an riga an yarda din kuma an yi dukkan irin aratin da ya kamata a yi domin an riga an san jama'a Ahlus Sunna wal Jama'a ko a ina suke su masu adalci ne ga yan bid'a kuma ga su wanda suka sa'a musu wannan shine ka'idar su take tafiya akai cewa adalci su suke tafafutuka har masallacin nan ya tabbata da dari da kwabo har ya zama komai kan kama amma wajen ayi liman sai ka ce ba su da haƙƙin zama limamai kuma to wannan an yi kokari har gidan shi mai martaba din an koma amma ka samu wasu shedanu na gindinsa suka yi mari suka yi goro suka kawo maganganu shi kuma kun san al'ada baya musa irin waɗannan abubuwa al'adar sarauta kenan shi yasa suke da cutarwa a wasu lokuta da dama a gabansa aka yi abubuwan nan a gabansa aka yi rashin adalcin nan amma da fara suka ce kaza kaza za a yi saboda aka gina a tashi a nemi gafara an yi wa sarki laifi domin an musta wai kaza kaza baya da za a yi to alhamdulillahi an dai yi kokari dai a samu zaman lafiya kuma waɗannan yan uwa sun ci gaba da sallah a wannan masallaci domin daman limamin da zai mun sallah an jaraba shi a gidan sarki nan kuma ya ci jaraba nan abin da ya rage ko su yan dalilai ne wanda aka su waɗannan fadawa Allah ya shirye su ga kawo sarkaki a ciki wanda shi kuma ya kasa warware ta to wannan shine saboda haka an fara sallah a wannan masallaci da haka wanda yake da dama wannan masallaci na nan a Dungurawa hanya ta zuwa Katsina nan wuce da Wano ko an wuce kwa saboda haka ana bukatar yan uwa su je salati wannan masallaci ayi sallah can domin da ɗebe musu kewa kuma su samu karfin gwiwa muna fatan Allah tabaraka wataala wato ya bamu zaman lafiya kuma waɗanda suke kokarin su kawo rashin zaman lafiya a wannan gari akan abin da ba su da haƙƙi muna fatan idan masu shirwa ne Allah ya shirye su idan ko ba masu shirwa bane to Allah ya magarin su da abin da ya fitantanta su wannan shine garin yana nan hanyar Katsina wannan Allah ya bashi iko jima dinan ta gobe zai iya zuwa ya sallah can domin karfafa gwiwa ba wani tashin hankali ake wa fitina bace ba komai ana zaman lafiya ba kola ku ta hanci amma dai ana so a karfafa musu gwiwa ne saboda wato ana nema ne a yi amfani da wasu dalilai domin a danne musu haƙƙinsu wanda yake shari'a ta musulunci ta ba su shari'a ta ƙasa doka ta ƙasa ta ba su kuma ƙa'ida ta gidan sarki ma ta ba su dan haka babu wani dalilin da zai sa za a ce da ne musu haƙƙi dan kawai wasu dalilai wanda yake na son zuciya Allah tabaraka wataala ya ɗauka addinin musulunci ya taimake al'ummar musulmi baki ɗaya shari'ar musulunci kuma a jihar Kano Allah ya tabbatar mana da ita masu ƙoƙarin yi mata kafar ungulu ko kawo mata wasu sare-sare su ma Allah ya musu sare-sare a cikin rayuwarsu wannan shine kan abin da zamu faɗa a takaice sai tambayoyi akwai ne tambaya wacce yake ta shafi ɗaya wasu wata mata ta rubuto cewar su hudu ne a wajen mai gidansu amma mai gidan ya yi son kai ya raba su biyu ya biyun nan sai zama cewa yana kula da su yana musu hidindimu amma biyun kuma ya manta da su don haka shine suke buƙatar malam ya bayani menene matsayin wannan miji nasu a ja hankalinsa kuma har ita ɗayar wato to dama idan ta ga an kawo wani abu an ba su wa'incan yan lela ɗin ko kuma an yi wani abu daban wanda yake dai ya saba da abunan to abin da takan yi ne takan cewa Allah ya isa to dai da haka tana buƙatar malam ya ƙarin bayani domin bayan Allah ya san akwai wani abu za ta iya yi kuma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ku Hausawa ku kuke ce in an bi ta barawo a bi ta mabi sawu. Zamantakewa na aure, Allah subhanahu wa ta'ala ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf, sai ya ce walil rijali alaihinna daraja. Su ma mata suna da irin hakukuwan da ya kamata su bayar na kyautatawa kamar yanda suke da hakukuwa akan mazajen, kuma mazaje suna da darajoji a kansu. Saboda haka idan ka ga cewa miji har ke dan yarin jaye shi ya kai ga yin irin wannan, to me yiwa wa'ancan matan da yake kyautatawa akwai abin da su ma suke mishi na kyautatawa, waɗanda ba ya kyautatawa din kuma su ba sa mishi wannan. Ku Hausawa kuke ce idan mai uba uban shi yana yi mishi fada, to kai da baka da uba ka saurara zai amfane ka. Ke sai ki duba meye waccan ai mace ce yar uwarki, meye take yi wa mijin har yake kyautata mata wanda ke baki yi? Kunshi tafi ki iyawa, tafi ki iya hira ne, kwalliya tafi ki iyawa, ko kuma a tsakar gida ke kina tafiya kaman soja, ita kuwa in tana tafiya sai carbiya faɗi a hannun shi, ai sai abinci ka wannan ko kuwa? To saboda haka adalci wajibi ne ga namiji ya adalci tsakanin matan shi, kuma wannan ba dalilai ne da zaka danna haƙƙin wata gaba ɗaya ba. Ai Allah subhanahu wata'ala da kanshi sai da ya kawo lanma lan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum, amma sai ya ce me wala tamilu kullal maili fatazruha kalmu allaka. Allah subhanahu wata'ala ya ce duk yanda kuka kai har abada ba za ku iya daidaita tsakanin mata wurin adalci ba. Amma malamai sun yi bayani wurin soyayya, amma wurin raba musu kwana wajibi ne ka daidaita, wurin ciyar da su wajibi ne ka daidaita, wurin musu sutura wajibi ne ka daidaita, amma wurin soyayya Allah ya ce har abada ba za ku iya daidaita ba, muddin matan nan tafi daya to ba za ku iya daidaita ba. Wata tafi wata iya hira, wata tafi wata iya girki, wata wani abu ma gazu nan da yawa abubuwan da wata tafi wata. To saboda haka Allah ya ce ba za ku iya daidaita su wurin soyayya ba, amma ga doka, kun san da musulunci da doka take tafiya. Wala tamilu kullal maili, kada ku karkata dukkan, fala tamilu kullal maili, kada ku karkata dukkan karkata. Shikenan kai da kazo da tun daga zaure ma binta ina take ne, kuma ba ranan girkinta ba, ha gani, kaga wannan ka karkata. Ka zo in baka ganta ba ka hada zuba ka shiga bayan toilet ne ka leka kitchen ne, ina ta shiga ne, haka ai dole wadancan su damu. To Allah ya ce kada kai haka, fataza in kai haka kuwa manzon Allah ya ce duk wanda yake da mace fiye da daya sai ya karkata zuwa wurin wata daga ciki, ranan tashin kiyama zai tashi gefe gudan shi finalize, zai tashi gefe gudan shi saqidun ya shanye, dukko wanda ya fadi da ya tashi a ranan tashin kiyama da mummunan kama ba a shiga aljanna da mummunan kama, ko zai shiga aljanna ya je ya wanka a wuta. To saboda haka wajibi ne mu dinga adalci, idan matan mu suna mana abin da bai dace ba mu zauna mu karantar da su. In ka samu tafsirin Tabari da ya kawo ayan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, sai yace ai su mazan nan sune masu kama hannun matan su dora su akan abin da suke so, su fadakar da su a wanda ba sa so. Kai malami ne a wurin matarka, irin yadda kake so matarka ta tafi, ai al-mar'atu 'ala dini zawjiha, mace hatta addini tana kan addinin mijinta ne, yanda kake so kai training din ta haka zaka yi. Kin ga ni fa mai so in zo in ga an tare ni ne da hira, ni fa mai so in ga an zo ana kada min gira ne. To kaga in ka karantar da ita, in ma mini sket kake so ka kawo mata, in kai da ita ne ta sa maka. to baka karantar da ita ba kuma ta yi maka shirme ka zo ka yanke kana saba wa Allah ka tashi ranan tashin kiyama ka shiga wuta Allah ya sauke
Allah ya saka laila akwai tambaya ta gaba tambayoyi ne ta gwayan juna kuma sun shafi bayani da malami na farko yayi na akan walhawan da shi Sheikh Abdulrazzaq ya haifan yayi tambaya ta farko a ciki tana cewa tambaya ta farko a ciki na cewa malam game da sallar walhadin shin ana iya yin ta jami'i tambaya ta biyu kuma cewar tunda malam ya yi bayanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana cewar yin baccin safe to wanda yake ma'aikacin dare ne shi kuma gari ya waye ya zai kenan da baccin safe
wal sallan walha nafila ce daga cikin nafiloli kuma ita shari'a ana ajiye ta ne a inda mai shari'an ya ajiye ta idan muka samu littafin Imam Shatibi al-Ihtisam akwai babi guda da yake akan salloli na nafila amma a ciki bai nuna ana yin jam'in walha ba saboda haka shari'a ta aji sai dai in wani dalili ya zo wanda za a yi to a iya yi amma ba wai a dawwama akai ba to shi kullun lalura in ta zo aka yi wani abu to laluran tana gushewa sai ya koma asalin shi to saboda haka ba a sami inda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tare jama'a akai sallan walha ba sai dai ya kwadaitar da kowa yayi to tunda kowa kwadaitarwa yayi kowa yayi to haka za a yi kamar yanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar wannan shi ne sunna a cikin sallar walha to haka kuma baccin rana kusan amsa iri daya je baccin safe kai da ka dawo daga aiki kullun idan ana magana a musulunci shari'a ake fadi ba a fadan lalura sai in ta zo ita lalura ai ba neman ta ake yi ba to idan ta zo kuwa dole shari'a sai ta dan kauda kai amma fa laluran tana gushewa shari'an kuma za ta waiwayo kenan ran da baka je aikin daren ba in kai shari'a za ta yi aiki a kanka to amma ran da kaje aikin dare shikenan lalura ce ko malamai sun ce ad-daruratu tubihul mahdura lalura tana halatta ma ko baka ga akwai gunda aka yadda ka ci nama alade ba ma ko ka ci mushe ko kuwa to saboda haka lalura idan ta zo ba a maganan shari'a in ko ana maganan shari'a ba ma a maganan lalura to saboda haka illa laluran aikin ka ya sa baka samun bacci da daddare saboda neman abinci da zaka taimaki kanka ka taimaki addinin ka to da safe sai kai baccin ka wannan lalura ce ba wai kai ka dora wa kanka ba inda Allah ba ya so ka yakan sai baka hanyar abincin ka da rana Allah ya sa mu dace
to tambaya ta gaba ta karshe a wannan jerin tambayoyi shine cewar abinda yake cewa malam dan Allah menene wahabiyawa domin ni ina jin dadin wato karantarwa ku cikin yadda bisa kitabu da sunna amma sai gashi a nan Kano wasu suna ce muku wahabiyawa
na'am eto alhamdulillah duk abin da kaje an ce wasu sun ce ka san Hausa sun ce maki inda zaka je daji ka kaso da musa ka zo da ita gari sai ce da mushe ka samu ka dauko ba za ka taba mishi gwaninta ba mu dai ba ku taba je mun kira kanmu wahabiyawa ba ba mu taba wani rubuta littafi da muka yi adireshin muka ce mu wahabiyawa ba kiyayya ne ga waɗansu shi wahabiyancin nan ya samo asali ne ga wani malamin sunna da ake kiran shi Muhammadu bin Abdul Wahhab shi Muhammadu bin Abdul Wahhab malami ne da ya tashi kun san bayan Turkawa sun ci ƙasar Makka sun yi juyin mulki sun zo da ainihin aqidansu ta bid'o'i suka yi gini akan kabarin sahabbai ana ta aka gabaɗaya suka maida mutane bautan kabarurrukan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to lokacin sarkin Makka Abdul Aziz lokacin Allah ya tayar da wannan malamin sunna Muhammadu bin Abdul Wahhab kamar dai yanda Shehu Usman ya zo mujaddid a Nigeria to haka shi ma Muhammadu bin Abdul Wahhab ya zama mujaddid a jazira a wannan lokaci suka hada kai da sarki Abdul Aziz duk wayannan gine-ginen da Turkawa suka yi akan kabarin sahabban kabarrukan sahabban manzon Allah aka rurrusa su domin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya inganta duk kabarin da aka yi gini akai wajibi ne a rusa kaga sun kawo ne dan suka kaga da yake Allah ba azzalimin bawon shi bane sai Allah ya toshe musu basira su suna kaman suka ne kuma yabo ne kaga dai shi sunan shi Abdul Wahhab Al Wahhab waye to sai aka ce mana wahabiyawa masu bautan Al Wahhab saboda haka kaga yabo ne don haka mu masu bautan Al Wahhab ne kai da baka bautan Al Wahhab ka je ka bauta bututunka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم القيامة أمام الله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai kaddara abinda ya so kaddarawa in yayi kuma babu mai tuhumar sai ce me yasa kai haka mun gode masa da ya ba mu ikon zuwa wannan waje mai albarka wadda ba wa'azi ne ya kawo mu wannan gari ba amma kuma Allah ya sa wannan albarka za ta faru Allah ya sa albarka cikin abubuwan da ake fada a wannan waje ni kaina na so a bar Sheikh Abdulrazzaq Yahaya haifan ya ci gaba da wannan wa'azi ya ƙara sa mana bayani akan falalar sallar wadhuha dinnan to amma sai aka ce lallai zai tsaya wani in zo in ce wani abu a wannan guri bayan gashi Sheikh Khalid Usman Khalid ga kuma shi Sheikh Abdulrazzaq Yahaya haifan to sai na ma rasa me zan ce a wannan guri kuma inda a ce ana so in ce wani abu sai in fara tashi in fada in ya so su waɗannan manyan malamai suka biyo baya su gyara abin da yake na kuskure to ubangiji Allah ya sanya albarka cikin abin da malam ya gaya mana to jama'a ni dai malam yayi wa'azi ko da yake malam yayi kokari kansa yana tsananin ciwo amma ya daure ya tsaya yi muku wa'azin nan wallahi naga kokarin sa dan da mun dauka ma ba zai iya ba amma muka tilasta masa tunda mutane sun an gaya wa jama'a kuma an hadu malam ka daure kai ko malam ya daure hakan ya tsaya dai ya a faɗi abin da ya faɗa Allah ya sa masa a cikin mizaninsa to ni lokaci na an ce mun kaɗan ne saboda ana so a tashi da wuri saboda waɗanda suke can nesa unguwanni da suka zo daga nisa to tunda lokacin kaɗan ne ba zan ɗauko wata takarda in ce zan karanta wani abu ba amma zan tunatar da mu wani abu ɗan kaɗan wannan abu da zan tunatar ya shafi malamai ya shafi masu mulki ya shafi masu kuɗi ya shafi talakawa ya shafi mazaje masu aure ya shafi mata da suka yi aure suke zaune a cikin gidajen mazansu ya kuma shafi ƴaƴa akan iyayensu ya kuma shafi iyaye akan ƴaƴansu ya shafi shugabanni da suke shugabanci ya kuma shafi waɗanda ake shugabanci. Wannan abin da nake so in yi magana a kai ita ce amana. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nisa'i, ya ce inna allaha ya'murukum ala ramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'adli. Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih. Inna allaha kana sami'an basira.
Wannan aya Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa inna allaha, lalle Allah tabaraka wa ta'ala, da an ce Allah ba a buƙatar wani ta'arifinsa ko? Kowa ne ne ya san Allah, ko Bature da yake cewa Allah God, to ya san dai in ka ce Allah ya san abin da kake nufi, ko Biram da yake cewa Allah dagui, to shi ma in ka ce Allah ya san Allah, ko Nyamuri da yake cewa Allah cineke, in ka ce Allah ya san Allah, ko Berabe da yake cewa Allah Oluwa, in ka ce wa Allah Allah ya san Allah. Saboda haka ba a buƙatar wani ta'arifi na Allah a nan. To shi Allah ɗin nan yana gaya mana cewa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Ubangiji yana horonku, yana umarninku, umarni na wajibi ku mayar da amanoni zuwa ga masu ita. Jama'a, amana ta yi kaɗan a tsakanin mutane. Idan aka ce amana, wani zai fara hangowa shugaban ƙasa ya ce shugaban ƙasa ya shiga uku, wani kuma gwamna zai hango ya ce gwamna ya shiga uku, wani kuma ciyaman na local government zai hango ya ce ya shiga uku, wani kuma kansilan unguwarsu zai hango ya ce ya shiga uku, wani kuma zai duba wani mai shago a unguwarsu ne ya ce ya shiga uku. Amana dai da Allah ibayar a kanka, kai kanka kana da amana a kanka. Saboda haka Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu mu bada ita yadda Allah yake. Amana tai kaɗan ha'inci ya yawaita a cikin zukatan mutane yanzu, har ma ha'inci ɗin ya so ya zama abin alfahari da ado a baina jama'a. Har ma in baka ha'incin, in kai ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa ne, to kai ba gwani ba ne. Ha'incin nan bari mu fara da inda za ku san, ba daga kan manya ba ne, hatta mun ƙananan. Idan ka tafi je ka kasuwa ka tarar da masu sai da albasa, za ka ga an sa kwando, sai a ɗebi ƙanana, waɗansu ruɓaɓɓu ma a zuba da ƙasa, sai a ɗebo manya-manya a zuba a sama. Ha'inci ne wannan ko ba ha'inci ba? Da ka zo kana ganin wannan kwandon, ai da ka gansu nan har ƙasa haka suke, in ka ce to a duba in gani, a'a in buhu ne kuma za a zuba ƙananan a ƙasa, sannan a ɗebo manya-manya a zuba, sai kai tsammanin duka haka ne. Kuma a hakan in ka ce a gaya ma gaskiya, za a ce maka lalle abin nan haka yake. Wannan ha'inci ne ko ba ha'inci ba ne? Shin ya ba da amanar da aka ɗora mar ko bai bayar ba? Bai bayar ba. Masu sai da fetur kanta kansu ba su daina ha'inci ba, ƴan black market ɗin nan. Jarka ce za a samu, sai a yanke ƙasanta, sai a tusa ta a wani guri, aka ganta kamar guda ɗaya ce, nan kuma kusan rabi
ko kuma kwata din jarkar an yanke an zubar da ita ha'inci ne wannan ko ba ha'inci ba musulmi ne fa wanda yake fadin la ilaha illallah in ma abi ya tashi yaga arne zai ce arna banza arna mufi amma gashi wani ya zuba zobo a cikin fetur din wani ya zuba ruwa a cikin wai duk dan a samu duniya kawai ake yi baya tuna ranar tashin alkiyama idan ka samu arkomai masu awun dawa ko gero ko maiwa